Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya a yau Asabar 5 ga watan Oktoban shekara ta 2019. Ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Dan jama'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka sun aika ma fadar shugaban Amurka ta White House san macin bukatar takardu masu kunshi da batutuwan da ke da alaka da binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump. Shugabannin kwamitoci uku na majalisar sun fadi a wani bayani na jiya juma'a cewa sammacin ya zama tilas saboda fadar ta White House a tabakin su ta ki saurare kai koma bayar da amsa ga batun wato bukatun da aka gabatar mata sau da yawa na takardun da kwamitocin ke bukata don ta bayar busara din kanta. Haka zalika masu bincike na majalisar a jiya juma'a sun aika da wata fadaddiyar bukatar wasu takardu daga mataimakin shugaban kasa Mike Pence game da duk wata tuntubar juna da aka yi tsakanin sa da kasar ta Ukraine. Suna nuni da rahotannin da ke nuna cewa akwai alamar wani hadimin Pence din ya saurari tattaunawar da aka yi ta wayar tarho a watan Yuli tsakanin Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda wannan tattaunawar ce musabbabin kafa kwamitin binciken yuwar tsige Trump. Sojojin haya 'yan Rasha wajen 35 ne rahotanni ke nuna an kashe a kasar Libya yayin da suke yaki ma Khalifa Haftar, jinar din soja din nan mai alaka da gwamnatin marigayi shugaba na Libya Muhammad Gaddafi, wanda ya kaddamar da wani yaki a farkon wannan shekarar kan Tripoli babban birnin kasar ta Libya, inda nan ne fadar gwamnatin Libya ta duniya ta amince da halarcin ta take, a cewar wata kafar labaran kasar Rasha. Da alama sojojin hayan na aiki ne ma bataliyar Wagner wadda ke kwangilar samar da dakarun yaki, wadda kuma Yevgeny Prigozhin ke tafi da ita, wanda shi Prigozhin din kai har ma kirari ake masa da wato kukun shugaba Putin, saboda shi ke da kwangila mafi tsoka ta samar da kayan abinci ga fadar shugaban Rasha ta Kremlin. To karfa sha'afa adashin labarai ne daga sashen Hausar Murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin babban lauyan headquarters tsaron Amurka ta Pentagon ya umarci jami'an Pentagon din da su gabatar da dukkanin takardu na bayanan sadarwa game da tallafin soji da Amurka ta tanadar ma kasar Ukraine saboda a shirya su a kuma adana su. Takardun na iya tasiri a binciken da majalisar wakilan Amurka ke yi na yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump game da batun na Ukraine. A wata yar takardar sako ta jiya juma'a, babban lauyan headquarters tsaron Amurka Paul Ni ya ce akwai bukatar a tabakin sa a nemo, a tattaro, a kuma adana dukkanin takardun da ke da alaka da tallafin soji da Amurka ta tada dama kasar Ukraine saboda yuwar a bukaci irin waɗannan takardun. Kamfanin manhajar Lataroni na Microsoft ya ce wasu masu kutsen manhaja waɗanda ke da alaka da gwamnatin Iran sun auna manhajar ajiyar bayanan kwamitoci ko kwamitin yakin neman zaben wani dan takarar shugaban kasar Amurka, to amma ba su yi nasara ba. a wani bayanin da aka ko ya buga a shafin yanar internet a jiya jama'a kamfanin ya ce masu kutsen sun yi yunkurin shiga ma'ajiyar bayanai na mutane 141 ciki har da na wani kwamitin yakin neman zaben shugaban kasar Amurka da na wasu ma'aikatan Amurka na da da yanzu da kafafen yada labarai da kuma wasu ɗan asalin Iran din da ke Amurka. Daya daga cikin shugabannin addinai mafiya tasiri a kasar Iraki ya yi kira ga gwamnatin kasar da ta rusa kanta yayin da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati suka taru a birnin Bagadaza a rana ta hudu ta zanga-zangar wato kin rashin gwamnati din kamar wato nuna kin jinin gwamnati din game da rashin ayyukan yi da rashin ingantattun abubuwan more rayuwa da kuma alwanda haka.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar jami'ar babban bankin Najeriya da ake kira CBN a takaice, wadda ta kai matakin director kafin ta yi retire. A cikin hirar da na yi da ita, Hajiya Hadiza ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni shekaru 56 da suka wuce. Kuma da yadda Ubangiji na fara firamare na a wani makaranta da ake kira Seventh-day Adventist Primary School a garin Jos. Daga nan muka yi aji 5 ba su da aji 6-7 tun da a lokacin mu ana aji 6-7. Sai kuma aka maida ni Methodist Primary School shi ma a garin Jos. To daga nan da ikon Allah sai na samu admission kuma na shiga Sadauna Memorial Secondary School a garin Jos. Nan na ci gaba har na ƙara karatu na. Sai kuma na samu shiga School of Basic Studies a Nazaria ABU 1980-1981. Daga nan kuma na gama School of Basic Studies sai na miƙe kawai degree program ina. Sai can sai na karanta BSc International Studies a lokacin. Alhamdulillahi mun fito da kyakkyawan sakamako a lokacin. To ana nan sai aka tura ni motsin kasa Lagos. Nigel ke nan na da da aka rufe yanzu. To daga nan ban ji daɗin aiki na a gurin ba sai Allah ya sa sai aka canza mani sai aka maida ni Central Bank. To a nan Central Bank a Lagos na gama NYSC ina. To kuma da Allah ya kaddara mani sai kawai aka ɗauke ni aiki a nan gurin.
A Central Bank ɗin?
A Central Bank of Nigeria a nan Lagos. Sai dai ina ji nan aiki na ya fara daga shekara 1985 kenan.
Allah sarki.
To haka dai ni ta aiki tare da su har na haɗa shekara 33.
Kina aiki a wurin?
To na aiki da su. Ina aiki a Central Bank. Tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. Ina deputy director bara June 2018 kenan ko? Sai kuma aka ba mu daman in muna so za mu bar aiki a kan kanmu za mu iya bari amma za a ƙara mana girma. To dama matsayin da zan sake samu shi ne na director. Kuma an bani sai kawai sai na takaddan dakatar da aiki.
Allah sarki.
To tun da takai. Cikin tarihi na kenan makaratu da kuma aiki.
to ranar talata da ta wuce Najeriya ta yi bikin ta na cika shekaru 59 da samun yancin kai kuma ke kin kwashe wajen shekaru 30 kina aikin nan na banki shin ko akwai wasu fannoni ko wurare da kike gani ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara a fannin aikin banki
ba na aiki banki ba aiki gabaki daya
dina yin ayyuka a Najeriya kina
da fannin kiwon lafiya da fannin ilimi musamman mu a arewa dan yanzu yaran da ba su da ilimi wa'anda ba sa cikin makarantu irin na boko din nan ba na islamiya ba ba su da adabi bacin haka kamar na bar aiki yake jami'ar imanta da jama'a gabaki daya kan harkan hada-hada na bankuna don fara kyakkyawan tsari tun lokacin mai martaba da ya zo yana gwamna ya kawo wannan policy na financial education din nan mun samu ci gaba kwarai da gaske amma har wa yau mutanenmu na arewa su ne baya wallahi kinga Maryam ina da abu da nake faɗi nace idan ka ilmantar da mata irari sai ilimi aka koya mata hanyoyi na dogaro da kai ba matan da za ta yadda a ɗauki ɗanta ko a ɗauki ɗanta sa almajiranci duk wannan kuka da muke ta yi a kan yara a lissan almajirai da ake wulaƙanta su ake azabtar da su ake nuna musu angwama idan uwa tana da inda za ta yi ba za ta yadda a sa ƴaƴanta almajiranci saboda haka a wannan marra da muke shekara 59 da samun ƴancin kai ya kamata yanzu ƙasarmu na Najeriya ilimin ƴaƴa mata ya yanzu mun zama mu ne ma masu misali muna nuna ma duniya amma kin da ya ci baya
Juma sauraro a nan zamu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da cigaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Idan yace makiyayan su je Kano duka su yi babu abincin.
Inna wa ba ina so shugaban kasa yayi kokari ya bamu minister na livestock. Kaga kamar yanzu dauka ma misali a Niger. Suna da elevate. Wannan elevate yana nufin minister of livestock. Wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakaka.
Ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan. Shin an taba gana ruwan shanu ne ko tumakai?
Me yasa mu ba za dauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba? Sai dai mu tura mota bar mu da haƙi, me yasa ake muna haka?
Duk duniyan nan ba inda makiya yake shan wahala irin Najeriya. A India bauta a shanu ake. A Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara.
Abun da aka kashe muna shanu wajen ya fi miliyan 20. Wani Fulani an kashe masa mai zawar ba injiki ya fada ruwa saboda ba abun da zai kiwo kuma.
Saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullun?
Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. A shirin namu ne yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gwamnonin arewacin Najeriya da yake ganin suna taimakawa ba kaɗan ba wajen haifar da Fulani aksar matsalolin da suke fuskanta a Najeriya ciki har da wulaƙancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin ƙasar. Za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu ƙasashen duniya da abin da ya sa Fulanin Najeriya suke mamaki yadda ba a darajar dabbobin nasu. Baya da bayan duka wannan ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa na kowace saniya take sha a kowace rana. To duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawarar da muke yi dangane da kudirin gwamnatin Najeriya na shirin nan na ruga da take son ta yi domin ta samar wa su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu. Abinda wasu suke marhaban da shi wasu suna dalilai a kansa wasu kuma suna cewa akai kasuwa ba sa so. Muhawara da ita ce wacce wakilin mu na Abuja Hassan Maina Kane ya shirya mana wanda kuma ake ya tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar kullun Allah ta kasa wanda baya son shirin nan na ruga da kuma Alhaji Gagar Kwalalu shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar mai Allah na jihar Benue wanda yake ganin watakila ko wani aliri da za a samu a cikin shirin yau zamu tashi ne daga inda shi Honorable Khalil Bello din yake bayyana mamaki har ma da jin haushi na ganin cewa a Najeriya ba fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba abin da yake tuni wasu kasashen duniya suka riga suka gano haka
ana son dabbar tarin don me sai mu kadai za su shin dabban nan ba dukiya bane yanzu shugaban American nan fa in ma kana da kwali ma kawai za ka barka za ka taimaki kasar ya man shanu 100 a shanu 100 ko 500 ko 2000 in banda ma arewacin Najeriya muna ballagazar da dukiyar da Allah ya bawo ba za ka bar shi zirare ya tafi kudancin kasar nan har Ghana kullun na fada dan Allah dan Annabi gwamnonin arewa su daina huta suna tafiya kasashen waje neman mai zuwa ya saka jari su inganta wallahi arewan nan in akwanan nan nayi buga wani rubutu a Daily Post cewa arewa za ta iya tsaya da kafafunta ta rayu ta daidai ba tare da man fetur ba amma inda ciwo amma in babu dabbobi wallahi ba za ta tsaya da kafarta ba to dan haka daina neman man fetur inganta ciwo arewa kawai
garis gudulo idan muka dauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi
yanzu matsalar makiyayi ka san su makiyayi yanzu ma matsalar da suke da ita yawa akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi bane suna da matsala da gwamnati shugaban kasa saboda matsayin sa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana yan jarida ba shi da gidan radio da zai ba zai je ko ina yi ba ba zai aika wani test ba bai san ma meye test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika sai yake ba Fulani ne kawai yanzu kamar jabi ne suna so su ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon da suna da international cotton market ba ku ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai ina wa ba ina so shugaban kasa yayi kokari ya bamu minister na livestock na daya dai muna cikin siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyar da ya kamata me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnati nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne
Khalil Muhammad Bello kun tura mota ta barku da haƙi
ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala nan a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutun yazo ya ta burtoli ko gurin kiwo da murmuta petition mun kai take ma ta kansa ma zai fita amma in sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne babu yadda ka iya da shi dan haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda demokradiyar ma gaba ɗaya dandazo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi shine makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin 100 na kasafin kuɗin kasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadari shine akwai daga ta fiskar tunanin mu da ma hankalin mu gaba daya ya mutun yana so ya ci nama kullun bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawo gana ruwan shanu ne ko tumakai dan haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban ayi kokari kiwon nan dan Allah da Annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana ayi kokari kowaye ya karbe su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke fadi na mana wai settlement wai ko ta jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da Fulani ne suke fada gobi da kosel niwa jodoto erena mujire juda hokadu wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan bashi da amfani ne taki yanzu 10,000 ne buhu daya da takin gargajiyar nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor bata fita daga gunin kasa da 30,000 idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wanda noman ma kiwon nan ma yafi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje
garis gudulo idan muka dauki wannan kiki kaka da ake yi a yanzu idan misali zaka ga shugaban Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me zaka ce masa
eh ni kamar in za zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne na ɗaya dai kaga da yawa makiyayan an bar su a baya 100% ya kamata su kansu a yanda aka dauki manoman nan su ma dauke su me yasa za a dauki taki akai wani state ba za a dauka immunization na shanu akai wa Fulani ba me yasa su ba mutane bane su ba yan Najeriya bane ka san in dai aka barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an dauka wannan mutane su ma kashi 100 fa dun naman da za a kawo a Najeriya daga cikin kashi 80 na Fulani ne duk state din da ka gani za ka loader su a mota ina ake saye su ba fulani suke kawo su a kasuwa saye ba in babu su ina za a zo a saye shi
ana kawo na bangare da kasan waje
su ma fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga ba fulani ne me yasa kaga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elevage wannan elevage yana nufin Mr. Livestock wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba daya kakakak kowane shekara ana ba su magani ana ba su komai da ya kamata ba su duk kasashen nan na Afirka haka yake yanzu gashi an sa trefia na free trefia na Afirka me na fulani su free trade din babu shi daga ci
free trade zone
yes babu shi a cikin na fulani ko me yan za yi ba za kirga da mu ba in za wani abu maki yana ba za a sa su ba
wannan laifin wani ne kenan
yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu wai shine ya kamata yi wannan magana magana gaskiya kenan
Khalil Bello daga cikin laifin shugaban kasa ne
laifi na shi ne da na gwamnati gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan kasa ce kasar ma gashi nan wannan hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka dauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun ba mu ji komai ba watakil bai ma iso hannun su ba dabbobi ne gashi nan a arewacin Najeriya nan mun yi sabe mun dauki musamman kwararru ai suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan kasa ce suke sha duk duniyar nan ba inda makiya yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullun ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara to inda zan ga shugaban kasa ko gwamnonin
mu amma kaje kafin ka ci gaba yanzu a Najeriya nan dan adadin mu ai bai samu ruwa yake shewa balle saniya
to dan adam bai samu ruwa isasshe ba aini yanzu ba dan siyasa bane kuma ni ka san kullun iya gonarka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abin da saniya take sha a kullun jarka uku take sha a kullun
ko wace daya
wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke fadin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abin da za su sha ne ba sai yiwu ba dan haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnonin mu gaba ɗaya shawarar da zan basu a takeici ita ce mu ba ruwan mu da baya ta wuce a jalayi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kadai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su sayyidina Umar da dan adam da dabba haƙƙi ne ka sama masa ruwan sha don mai shekara 60 muna da intin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce mun gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta kasa kuma wallahi ina tsoro zai wahala kasan nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara 7 gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya
garis gudano idan muka dauki waɗannan shirye-shiryen na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunƙasan al'amarin kiwo da sauransu wanda yanzu ba a yin sa
kaga lokacin da akwai brutally din gaskiya brutally din in mutum ya tashi tun daga Maiduguri har zuwa Port Harcourt hanya ne ba a noma kusa da hanya ne in yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa ya zo rage sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun ji an ba su suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tun da sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to ka kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobinsu ai akwai matsala amma misali yanzu gwamnan Kano ya ce shi yana zai wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai su
a gaishe kuma alamai to shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benin ta taba yunkurin ta aiwatar akan makiyayanta sannan me yake yi da ciwo zamantakewa ne a tsakanin al'umma Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren to ne bangare ne gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta shiga hanya a kokarin ta na tinkare waɗannan matsaloli na makiyaya da manoma kuma me yake babban abin da yake haddasa rikici tsakanin su wannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din wannan batutuwan ne muke aiki fatar mutun karan Allah kuma mako gobe a shirin mu na gaba muna kofa ta za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu Khalil Muhammad Bello da kuma shi Alhaji Garus Bololo tare da wakilin Hassan Manakaina da ya shirya mana muhawara a can Abuja amma da jinsu ne Ali Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
Don't make